sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya, sai a tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Gano kuma ana iya samun mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masauraro, Tamar Abari ce yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magara na Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatan mu da dama daga ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara nazarin hanyoyin da za su ba ta damar tsara kasafin kudadanta da take hasashen amfani da su a tsawon shekaru biyu masu zuwa sakamakon koma bayan da annobar coronavirus ta haddasa wa sha'anin tattalin arzikin kasar. Masana harshen Hausa na alfahari da matsayin da harshen na Hausa ya samu a yau a duniya. Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta taimaka wa nakasassun da magaram da abinci da wasu kayayyakin more rayuwa. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana da kuma sharhin muryar Amurka dake bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Aisha Tusle. Kampen din yakin sake zaben shugaba Donald Trump ya maida batun kiyaye doka da oda a matsayin babban abin da suke jaddadawa a babban taron jam'iyyar Republican, inda suka maida hankali wajen jan hankali kan tashe-tashen hankula da ake fama da shi da kuma lalata kadarori da ya biyo bayan zanga-zangar nuna kin amincewa da wariyar launin fata. Daga cikin waɗanda suka yi jawabi a ranar taron ta biyu, akwai wani mutum da matarsa da aka yayata suna nuna wa masu zanga-zanga bindiga. A jiya Laraba, mata da dama sun gabatar da jawabai inda suka bayyana dama da suka samu ƙarƙashin mulkin shugaba Trump. A cikin jawabinsa na amincewa da sake tsayawa takara, Mike Pence ya bayyana cewa a cikin shekara uku da rabi na shugabancin Amurka, shugaba Donald Trump ya cika alkawarin da ya yi wa Amurkawa lokacin yakin neman zabensa karo na farko. Ya kuma bayyana cewa Amurka na fuskantar kalubale da dama da take buƙatar kyakkyawan jagoranci.
In these challenging times, our country needs a president who believes in America, who believes in the boundless capacity of the American people.
Ya ce a wannan lokaci da ake fuskantar kalubale, Amurka tana buƙatar shugaba da yake alfahari da Amurka, wanda ya yarda da irin mutanen da Allah ya albarkace ta da su, da za su iya tunkarar kowace irin kalubale, su shawo kan kowace irin matsala, su kuma kare 'yancin kasar. Ana tuhumar ɗan shekara 17 da laifin harbi da kisan ganganci sabili da harbi da kuma kashe mutane biyu yayin zanga-zanga da aka gudanar dare uku a jere a Kenosha na jihar Wisconsin biyo bayan harbe bakar fata da 'yan sanda suka yi ranar Lahadi. Bayanai da aka kafa a shafin yanar gizo na kotun ya nuna an kama wanda ake zargi a gidansu da ke Antioch a jihar Illinois saboda mai laifin mai karancin shekaru ne. Ya sa kwamandan 'yan sandan Antioch Norman Johnson ya ki bayyana sunan shi. Nan da nan 'yan sanda ba su ba da ƙarin bayani a kansa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Laraba cewa zai aika da jami'an tsaron gwamnatin tarayya don maida doka da oda a Kenosha. A wani hoton bidiyo da aka wallafa a Twitter, tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden kuma dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a zaben na 3 ga watan Nuwamba ya ce ya yi magana da iyalin Blake kuma ya tabbatar musu za a bi musu haƙƙinsu. A jiya Laraba, ma'aikatar shari'ar Amurka ta sanar cewa tana tunanin dakatar da bincike akan jihohi hudu game da wasu ka'idoji da suka buƙaci cibiyoyin jinyar marasa lafiya su karɓi masu fama da cutar COVID-19, da cewa matakin ya kai ga mutuwar dubban dattijai marasa lafiya. Jihohi hudun sun hada da New York, New Jersey, Pennsylvania da Michigan, duk ƙarƙashin mulkin gwamnoni 'yan jam'iyyar Democrat. Lauyoyin Republicans da sauran masu suka sun dade suna zargin cewa waɗannan ka'idojin ne suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a cibiyoyin jinya a jihohin. A waɗansu wasiƙu daban-daban da aka rubuta wa gwamnonin hudu, mataimakin babban lauyan gwamnatin Amurka General Eric Draven ya buƙaci bayanai daban-daban game da adadin mutanen da aka kwantar a cibiyoyin bayan sun kamu da COVID-19 zuwa adadin mace-mace da aka samu a waɗannan cibiyoyi. Ana alakanta sama da kaso 40 cikin 100 daga kimanin mace-macen da aka samu a sanadiyar COVID-19 180,000 a Amurka a bisa sharhin da jaridar New York Times ta wallafa. Rundunar ƙawance a tafkin Chadi MNJTF ta kubutar da wani ma'aikacin jin kai da ISWAP ta yi wata 8 tana garkuwa da shi. Kungiyar ISWAP ta sace ma'aikacin jin kan da ke aiki da wata kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa a farkon wannan shekara daga yankin arewa maso gabashin Najeriya. A cikin hirar shi da sashin Hausa, kakakin rundunar dakarun ƙawancen na ƙasashen tafkin Chadi Kanar Muhammad Dole ya ce ma'aikacin jin kan da ISWAP ta tsare a tungarta da ke zirin tafkin Chadi ya samu kubuta ne biyo bayan wani muhimman farmaki da dakarun na MMJTF suka kai a jiragen yaki biyo bayan ruwan bama-bamai da rokoki a tungar 'yan ta'addan.
Domin nasaru ta sojojin tafkin Chadi tare da sojojin kasashen tafkin Chadi sun yi lugudan wuta da bama-bamai a maboyar 'yan ta'adda da ke kusa da tafkin Chadi a inda sun ka halaka da yawa daga cikinsu. To a cikin wannan yanayi ne na rudani shi wannan bawan Allah ya samu kubuta daga inda ake tsare da shi ya yi tafiya mai nisa har ya samu isa wajen da sojoji na kasar Niger namu da suke a sansaninsu na Sector 4. A nan ne suka karbe shi suka bashi magani da kuma abinci. Bayan ya farfado hankalinsa ya dawo masa shi ne ya nemi a hada shi da iyalansa. So dama hukumarmu ta tsaron tafkin Chadi ta saba da karba da kuma mika waɗanda suka tsere daga hannun 'yan ta'adda zuwa ga hukumomin kasashensu.
Kanar Muhammad Dole kenan a hirar shi da Hassan Baina Kaina.
Madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotannin mu. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya inda a kokarin gano hanyar tallafawa tattalin arzikin Najeriya daga rugujewar da annobar coronavirus ta janyo. Gwamnatin ta yi hasashen kasafin kudin ta na shekara biyu masu zuwa. Hakan ya sa kwamitocin kudi da tsare-tsare suka fara binciken yawan kudaden da ke shiga aljihun gwamnati da kuma samu hanyoyin inganta samar da kudaden shiga. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta tattauna da ɗaya daga cikin 'ya'yan kwamitin, Sanata Ahmed Babba Kaita, ga kuma yadda hirar ta su ta kasance.
Gwamnati tana yin hasashe daga ina za ta iya samu kudaden da za ta kashe kana kuma ta ina za a samu su. Ɗaya daga cikin babban matsalar da ta sa muka taro da wannan maganar abin nan shine maganar kuɗin shiga. Yadda ma'aikatan gwamnati suke yi, ya kamata a ce duk wata ma'aikatar gwamnati wadda take karɓar kuɗin shiga to ya kasance kuɗin suna shiga asusun gwamnati gabaki ɗayansu. Allah bashi in tana son wani abu na ta yadda al'amuranta na yau da kullum to sai ta bada abinda take so sai a dawo mata da waɗannan kuɗin. Amma wannan tsarin an lalata shi ba haka yake ba. Kamata ya ce kuɗaɗen da muke samu na revenue na kuɗin shiga za su iya cita gibin rancen kuɗin da muke ansuwa. Amma yanzu ba haka abu yake ba. To shi yasa majalisa ta damu cewa ga kuɗaɗe ana cewa kuɗin shiga. Amma sai ka iske ma'aikatar gwamnati wadda ya kamata an bata kuɗin gwamnati ta kashe don ta yi amfani da su ta samu kuɗin shiga. Ta yi anshi kuɗin ta kashe amma kuɗin shigar da aka samu kuma bata dawo ma gwamnati da shi ba. Ko ta zo mamda da takarda cewa ai gwamnati ta bata dama cewa ta taɓa waɗannan kuɗin su yi wani abu ko kuma ma wani lokaci su da kansu suke buhun gaba su yi irin waɗannan abu. So wannan shine damu zauren majalisa sosai da gaske saboda yayi ma dokar fiscal monetary policy yayi mata karan tsaye abubuwan da ake yi. Domin ita wannan dokar ta tsaye cewa babu wata doka wadda wani zai iya bada wadda ta tada na constitution din Najeriya. Kuma dokar constitution din Najeriya ta cewa duk kuɗin shiga a tattara su shiga cikin asusun gwamnati tukunna kana inda ake samun waɗannan kuɗin a bada. So wannan shine babban makasudin abinda yasa ake wannan MDF.
To me yasa gwamnati take irin wannan hasashen akai akai?
abinda yasa kuma ake haka dan akwai abubuwa da yawa wanda zasu iya kawo kudin shiga su sama ko su kasa in yanzu gangamman petrol kamar yanzu yadda ta fadi kudin mu sun rage shiga saboda haka za mu duk waɗannan abubuwan za a yi considering din da kuma revenue wanda ake samu kudin shiga na cikin kasa su ma sun ƙara yin kasa so duk waɗannan hanyoyi ne wanda gwamnati za ta tsaya ta yi amfani da basira da hidda wani tsari wanda ba za ta shiga cikin matsala jawar da tattalin arzikinta ba zai samu rauni ba.
Me distinguish me yasa ba za a daga wannan batu na kasafin kuɗi na dogon zangon nan ba ganin cewa wannan cuta ta coronavirus ta durƙusar da ƙasashe baki ɗaya.
Haka ne amma kuma kamar yadda nace miki mu abin da ya hida mu a zauren majalisa shine duk da magana coronavirus akwai kuɗin shiga da suke shigowa ma asusun gwamnati ta ko ina ko dalilin ma cutar coronavirus din yanzu ana sayan kayan kariya masu yawa kayan kariyan nan in an saida su akwai dan VAT da tax da ake cirewa na gwamnati wanda za a bada yana ina so irin waɗannan abubuwan magana kuɗin shiga duk gwamnatocin da aka yi ba sun kasa samu kan wannan al'amarin amma wannan gwamnatin ta fara yin kokari tun daga lokacin da ta yi to wannan asusu na bai ɗaya single treasury account so shine muke tabbaso mu tabbatar da cewa to ba wai wannan kadai ba duk kuɗaɗen da ya kamata su shigo a jihun gwamnati suna shigowa in kun saurari tambayoyin da sanatoci suke yi shine in ka ce gwamnati ta ba kuɗi kaza ka rike office ɗinka ka rike abin nan to a sana'ar da kake ko kuma inda kake samun kuɗin shiga ina kuɗin suke ina chairman din committee na education na manyan makarantu na Najeriya akwai jami'a daya wadda take an sa wurin sama da miliyan 800 zuwa biliyan 1 duk shekara amma sisin ko ba su sa cikin ajin gwamnati abin da suke cewa IGR internal revenue irin su University of Lagos har biliyan 1 suke samu irin su ABU zare irin su in suka kamata yi su dawo da shi a sashi cikin asusun gwamnati yadda in kuma suna son wani abu wanda za a dauka a basu su ta yadda shi gwamnati za ta ji karfin dadin basu
masana harshen Hausa da masu adabin littattafan Hausa sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta sake gudanar da bincike domin tantance matsayin harshen Hausa a sahun harsunan da aka fi amfani da su a yau a duniya sakamakon lura da yadda harshen na Hausa ke ƙara samun karɓuwa a kulli yawmin domin a cewar su matsayin Hausa a yau ya fice wanda aka bata a binciken da aka gudanar a shekarun baya kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wata hirar da ta hada wakilin sashen Hausa a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma da Malam Kabir Ahmed S. Cook jagoran dandalin asalin Hausa da Bahaushe
duk wata kasa wanda ka sani a cikin duniya sai ka samu an samu mai jin Hausa sai ka samu an samu mai yin Hausa ni yanzu ma ina wani kalubale ga ita kanta ta majalisar ɗinkin duniya da ta fidda harshen Hausa a matsayin na 11 jiban ya daba
saboda me
yawa a zo a sake bincike a yanzu bisa doron kasa baka da kasar da zaka je in dai za a samu sama da mutum 500 a cikin yanki a ce bai taba jin Hausa ko kuma bai taba yin Hausa ba a duniya kab babu yaushe zaka ce min Hausa ta ta koma ta 11 ni ma dawo jayayya nake ita ce ta dai ko ta biyu ko ta uku
ba irin kasashen da aka sani sune kasashe ne na Hausawa kana tunanin kamar za ta yi a nan gaba ta mamaye wasu kasashe na daban a doron duniya
ai ta riga ta gama me mamaye can akwai ka can akwai ka can akwai ka can akwai ka to kaka manta fa manyan kasashe na duniya ma da suke ikirari su ne abinda Bature ke cewa veto fa ko kuma su karfin fada a ji har shirye-shiryen ma suka hidda musamman gidajen kafafen yada labarai suka fidda musamman na harshen Hausa mamaye da kutse an riga an gama
wace ce gudunmuwar da kake ganin ya kamata gwamnatocin kasashe irin su Nigeria Niger, Kamaru, Chad za su bayar don shigaba ko bunƙasa harshen Hausa.
To, farko dai duk majiba makarantu idan da kamar yadda sauran kasashen duniya suke yi kasashen da muke takamman na Hausa ne haka suke yi wallahi wallahi da sai Bahaushe ya zama to shi ke jagorantar duniya. Bahaushe ya yi saki ya ba harshen shi dake da ƙarfi dake da tasiri amma yana neman ya gagare shi saboda yanzu abin takeici Bahaushe ba zai iya ma magana ta sa'a 10 ba tare da ya sama wani harshen ba idan ka diba da sauran yarurruka idan ya fara ma yaren shi duk abin zai gama da yaren shi zai gama amma yau
kan abin da kake korafin nan akan sa ba Bahaushe na kokarin zamanantar harshen nan na Hausa ne ba
zamanantarwa ta ina yanzu kaga in ka je India sun dauki harshen turanci sai dai su koyar da shi ne a koya maka shi ne a matsayin wani bako harshe ne dan ka karanta wani abu kawai amma duk abin da za a koya maka da harshen indanci za a koya maka shi haka China kere-keren da motocin da aka dinga America Bahaushe ne dan jihar Sokoto dan Afirka wanda uwa da uba da kakanni Hausawa ne kai inda Allah ya sanya da harshen shi aka koyar da shi kina abubuwan da zai da sai sun bada mamaki yanzu ba gashi ba ake ta ko Bahaushe ne ke ta kokari yanzu yake ta kawo manhaja a zamanin cikin da Hausa a cikin da koyar da shi a makarantu da harshen nashi a dauko sauran harsuna a basu a matsayin baki ne kawai dan in ya tafi wancan garin ya dan koyi yayi magana ya mu'amala amma abinda gundana abinda ke so akwai da shi akwai mai da harshen Hausa mana
ya za a yi yanzu a nan gaba matasa na wannan zamani su tashi da harshen nan na Hausa
mu iyayen mu ke da wannan kankan ba kawai dana ya iya turanci ko ya iya faransanci ko ya amma ba Hausa ne akwai da yawa Hausa wanda suke waɗansu kasashe yaro sai zo sai a ce washi ba Hausa uban shi ba Hausa kakannin shi Hausa amma sai ka nemi Hausa mu da wannan ba zai iya gaya ma ita ba wai sai ce ma kofi spoon bai iya ce ma koshiya
na ka haka
sakin
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta tallafa ma hadakar kungiyar nakasassu na da magaran da abinci da kayayyakin more rayuwa la'akari da halin da al'umma ke ciki na matsananciyar bukatar hakan a wannan lokaci Malam Bunu Mamman shine shugaban kungiyar ya jinjina ma gwamnati da ta tuna da su
a cikin abin da sun kaba da akwai wani gidan kiɗa da suke sauke da kamar nasa sauke da wani a cikin jirgin akwai shinkawa buhu 150 masara 150 akwai sukari akwai manda akwai mai idan mai ma 150 wani shine ake ta kit Saudi kuma akwai tabarma 150 sange 150 bargo 150 so 750 akwai kartunan sabuli 35 akwai atanwa atanwa da za a daura mai zani uku kuda 300 kenan kowace turmi 300 kenan kowane mace guda ana yi bata turmi biyu kenan shi ma an kenan 300 aka raba ta biyu kenan kowane fami yana da atanwa biyu muna da kungiya guda 6 kowace kungiya ga ayin da muka kasa mata shi kenan kungiya biyu wannan manya an ba su kamar 35 su kuma sauran an gama su da 20 makahi da gura gusu suke da 35 gura ne da accident da masu hatsari da kutare da zaba kuma su aka rabu su 20 sun kalli sawa sai da tashi 150 wannan iyali da gidan muna godewa gwamnatin jaha da ya tuna da mu a wannan lokaci ya bada saboda mun gani a wadansu jihohi an yi mai muji muke ma ya mance din ashe shi yana tuna da mu ne kuma gani ya ce kai ku zo ka hausa a gaskiya muna jinjina mishi da wannan kokari da ya muna
To fa kar a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaran yanzu kuma ga Sulaiman mu ne barma dauke da shirin nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Muni Barma Yau muke ban kwana da bakon mu Musa Hamma wanda a shirin da ya gabata yayi bayani a dangane da gugurmayar da ya sha a zamanin da yake aikin sakar kujerun yawa har izuwa lokacin da ya karkatar da komai nasa wajen neman ilimi a wata jami'a mai zaman kanta dake birnin Yamai sakamakon lura da muhimmancin karatu a rayuwar masu bukata ta musamman to da yake jamhuriyar Niger na shirye-shiryen zaben gama gari a yanzu haka mun dan tabo wannan batu domin jin irin rawar da ya kamata na kasassu su taka danganan sun amfana da qur'un da zasu kada
in lokacin zaben ga yanzu ana mada mutum su kuce ku karkin kuna zabe kenan an san suna da amfani ga kasa kenan ya kamata a ce duk wani dan siyasar da ya kama shi yi tsoron Allah yayi adalci ga talakawan shi musamman dai na kasassu saboda suke da bukata ta musamman kai shugaba in ka samu ko wani dipti ko wani minister to ka tuna cewa akwai waɗansu bayan Allah suna nan masu bukata ta musamman shi me ya kamata a ce kai wanda ma a tarihin ikon ka a ce ma kai kai saboda kwaɗanka bayan Allah.
Shi da yake ana cewa ƙuri'arka ƴancinka. Ta wace hanya kake ganin su da kasassu za su iya kawo sauyi na al'amuran rayuwa a yayin waɗannan zaɓuka da za a gudanar?
To ya kamata a ce mu kankanmu na kasassun mu haɗa kanmu mun ga cewa wanne ne za mu ciya mun ɗauke shi wanda zai iya mana wani aiki ko wani abu na taimaka ma rayuwarmu, musamman in ka ɗauka ɓangaren ilimi. Gaskiya ya kamata a ce ɓangaren ilimin nan akwai wata baiwa Allah da muka yi hira da ita, ana ce mata Aisha Saini, tana nan cikin memoir kina, ta faɗa mai da sun kai gwagwarmaya lokacin karatu. Karatunta da ta yi ina ta ce mini ta zo lokacin da kusan shekara ɗaya biyu ba ta da halin da za ta biya. Daraktar kin wannan zamani ya yi ta matsa mata, ta ce da kyan da ikon Allah dai, Allah ya sa dai ta hanyar wasu magabata dai sun kasa baki dai an ka bari ta kammala karatunta, yanzu ga ta nan ta amfani al'umma. Yanzu kuna ganin matsayin da ta rika, ta taba zama ma mataimakiyar gwamnati gaba ɗaya.
Mataimakiyar gwamnati mai
kwarai ta taba zama wannan matsayin. Yanzu ga shi kuma tana nan Ministry of Population, kuma ɓangaren handicapped take kula da su. Kuma yanzu haka tana ta mu'amala da sauran ƙungiyoyin ƙasashen Larabawa nan, tana iyaka kokarinta wannan bayan Allah ta ga cewa ta taimaka mana kasassu, musamman dai ɓangaren matan. To kenan ya kamata a ce mu na kasassu duk wanda za a ce za mu zaɓe shi, to ya kasance a kowane alkawari kuma mun san cewa muna da tabbacin yakinin cewa dai zai iya mu na kasassu wani abu na wanda ba za a manta da shi ba.
Me zai hana su a cikin na kasassun a samu waɗanda za su tsaya takara, waɗanda za su shiga zaɓe don ganin cewa an fafata da su ta yadda watakila su ma a ƙarshe za su
samu
kulai da shugabanni na kasassu?
Insha Allah Usman, wannan babu matsala. Tunda ko shekarun baya da suka ɗan wuce akwai wanda suka nemi kwafi da sauransu, to kuma gwargwadon hali dai an ɗan samu ko mutum guda ne ke ganin, kuma akwai wanda a can ma abin ga majalisar dokoki wanda suke su zamanmu masu mun na kasassu. Fatan da muka yi shi ne gaskiya mu ga cewa mun wayar da na kasassu na farko dai su tashi su nemi ilimi, da ilimi aka komi. Da sun samu ilimi duk wani matsayi mutum na Erika, kuma su riƙi sana'a wadda su kare mutuncin kansu, su riƙi iyalinsu wanda za a yi zama ma su amfani al'ummarsu. Sannan kuma kirana na biyu ga iyaye na nakasassu da familikinsu, gaskiya a bar samun bambanci. Shi mutum duk wanda Allah ya halicce shi akwai ranar shi, kenan a kama mishi. Bara ba sana'a bace, bara akwai kaskanci cike shi, saboda akwai hadisi daga manzon Allah yana cewa duk mutumin da ya buɗe ma rayuwar shi ko kanshi ƙofar roƙo, to Allah zai buɗe mai ƙofar talauci. Sannan kuma ina isar da godiyata ga wannan gidan radio naku mai albarka, Allah ta'ala ya saka muku da alhairi, musamman ni wanga shiri da kunka kirkiro, wallahi ya birge ni bai wuce ni sai lokutan da dai banda dama nake da makaranta. Amma na ji daɗin wanga shiri, kusan in kunka diba duk cikin radio kan ga abin da nake nazarin ku dai adda wanga shirin ko, to kenan wanga ya nuna cewa shi kun damu da masu bukata ta musamman. Fatan da muka yi Allah ta'ala ya sa wannan shirin shi dore, kuma Allah ta'ala ya yi muku albarka, Allah ya biya muku bukatunku, da mu da ku duka Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi.
To masu sauraro, nan muke rufe wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu so da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Musa Hamma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Sulemu Muni Barma ke ce da ku muni lafiya.
Madalla a gaida Malam Sule. To yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta a cikin manyan kanun ta shine akwai hankali sosai fiye da doka saura gina masaukin jiragen sama a birnin Cape Coast kamar aho inji bawumiya. Jaridar ta ce Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia ya faɗa cewa akwai hankali da hikima sosai gina masaukin jiragen sama a babban birnin jihar tsakiya Cape Coast kamar ɗayan da aka gina a cikin jihar Volta. Yace hankalin sa ya ɗan giza yadda aka tayar da muhawara akan gina masaukin jiragen sama a Cape Coast wadda yanzu ya jawo muhawara daban-daban fiye da wadda aka yi a lokacin gina tashar jiragen Aho. Sai kuma jaridar Ghana Times wacce ta ruwaito cewar ministan harkokin wajen kasar Ghana ta jinjinawa jakadiyar kasar Denmark don ta inganta danganta tsakanin kasashen guda biyu. Jaridar ta Ghana Times ta ce ministan harkokin wajen kasar Ghana da haɗewar Naya Shalaya Kobochi ta jinjinawa jakadiyar kasar Denmark Mr. Danbola dangane da irin gaddamawar ta wurin karfafa dangon zumunci tsakanin kasar Ghana da Denmark. Ta nuna cewar cikin shekaru biyar ko kuma sama da haka Ms. Danbol ta mayar da hankali wurin kyautata danganta tsakanin fagage na haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu a fagage masu muhimmanci na haɗin kai tsakanin su. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito wuta makamashi mai sauki wa masana'antu a mulkin jam'iyyar NPP na gaba. Jaridar ta ce jam'iyyar New Patriotic Party ta yi alkawarin saki nazari da kuma tsaranta tsarin makamashi na kasan nan yadda za a samu makamashi mai sauki wa masana'antu da sun ka hada da gas da makamashi da ake sabuntawa. Wannan na kunshi ne a cikin manufofi na jam'iyyar na shekara ta 2000 na jam'iyyar mai mulki da an kai wa taki shugabanci a aiki kare cigabanmu da kuma farfado da kasar Ghana wa kowa wadda aka kaddamar a ranar Asabar a jihar Tsakiya. Da wannan muka iso karshen sashen jaridun na yau. Ridwanul Lamu kara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Shugaba Donald Trump ya kulle yarjejeniya mai cike da tarihi tsakanin kasashen Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa to UAE. Yarjejeniyar irin ta farko don daidaita dangantaka tsakanin Isra'ila da wata babbar ƙasa cikin kasashen Larabawa a cikin shekaru 25. Fatan shine wasu kasashen Larabawa da kasashen Musulmi za su biyo bayan UAE da ta fara da kuma daidaita dangantaka tare da Isra'ila. Yarjejeniyar wanda za a kira ta da sunan yarjejeniyar Abraham, saboda shi Abraham uba ne ga manyan addinan uku na yankin, Yahudanci, Kiristanci da kuma Musulunci. Kamar yadda jakadan Amurka a Isra'ila David Friedman ya yi bayani, babu wani mutum da zai iya nuna alamu na haɗin kai tsakanin duka waɗannan addinan uku sama da Abraham. Yarjejeniyar Abraham babban nasara ce ga dukkan Musulmi a faɗin duniya da suke so su je su sallah a masallacin Kudus da ke birnin Kudus, yayin da yanzu za su iya tashi ta jirgin sama kai tsaye zuwa Tel Aviv daga Abu Dhabi, babban birnin kasar UAE da aka karfafa kara yawan masu ziyara. Zai taimaka wajen maganin masu tsauraran ra'ayi wanda suke kararrayi cewa masallacin Kudus na fuskantar harhare, kuma cewa Musulmai ba za su iya yin sallah a wannan wuri mai tsarki ba. Yayin da shugaba Trump ya bayyana karara a ziyararsa ta farko zuwa gabas ta tsakiya 2017, matsalolin gabas ta tsakiya za a iya warware su kawai idan mutane daga addinai daban-daban suka haɗa kansu don su yaƙi masu tsauraran ra'ayi da kuma neman damar tattalin arziki ga mutanen addinan. A ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiyar, Isra'ila da UAE za su buɗe ofishin jakadancinsu da tura jakadu, da kuma zai zama mafarin haɗin kai a ɓangarori da dama, ciki har da yawon buɗe ido, ilimi, lafiya, kasuwanci da kuma tsaro. Yarjejeniyar Abraham ta shimfiɗa hanyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Abin da muke so mu gani, in ji shugaba Trump, zaman lafiya, tsaro da ci gaba mai ɗorewa a wannan yanki da kuma duniya. Burinmu shi ne haɗin kan ƙasashe da suke da muradin kawar da tsatsauran ra'ayi da samar wa yaranmu makoma mai kyau da za su bauta wa Allah. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Tamar Abari nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaram.